بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yau kwanan wata uku ga watan biyar shekara ta 1439 hijiriya, wanda shine ya dace da 21 ga watan 1 shekara ta 2018 miladiya, muna darasi na biyu a cikin karatun wannan littafi mai albarka na Muktasar Zadul Ma'ad na Sheikh Da'watul Islamiyya Muhammad bin Abdul Wahhab. Idan za a iya tunawa, satin da ya gabata mun yi bayani akan tarihin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. A yau insha Allah ta'ala za mu tattauna ne akan babban malami mai asalin shi littafin Zadul Ma'ad din, wato Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam Sani Ibn Al-Qayyim Al-Majirin Ibn Taymiyyah. Mai littafi yake cewa tarjamatul imam ibn al-qayyim, idan kun bude littafin ku yace at-ta'rifu bil mu'allif, bayani akan wannan mai littafi. Huwa abu abdullah shamsuddin muhammad bin abi bakr al-ma'ruf ibn al-qayyim ibn qayyim al-jawziyya, wal jawziyatu madrasatun kana abuhu qayyiman 'alayha wa mudiran li shu'uniha. ولد سنة 91 وسمع من الشهابي الأندلسي وغيره، وتفقه في المذهب الحنبلي وأثنى ولازمه شيخه تقي الدين ابن تيمية شيخه تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وأخذ عنه وكان عالما بعلم السلوك وكلام أهل التصوف، وكان ذا عبادة وتهجد وطول صلاة، وقد امتهن وأوذي مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين ابن تيمية في المرة الأخيرة بالقلعة منفردا عنه، فلم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ تقي الدين، وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن والتدبر والتفكر، وفتح الله عليه من ذلك خيرا كثيرا. ولقد كان ابن القيم بارا بأستاذه ملازما له في السراء والضراء، وعلى مخالفة شيخه في المسائل الفقهية والكلامية من أهل المذاهب والفرق المختلفة. مالك شوى شي ابن القيم سننس أبو عبد الله الكنية سكينة شمس الدين محمد ابن أبي بكر واند أكف سننسا دا ابن القيم الجوزية. الجوزية دن سونا وتمكرن تاتي دا بابان سيكي شوغبانتا. الجوزية سونا وتمكرن تاتي دا ما يفن شيكي شوغبانتا تا كما شيني جاغورا مكرن ترشيكي قلالي تكبادا. أهي في ابن القيم Allah masa rahama a shekara ta 691, za mu yi bayani nan gaba a garin da aka haife shi din, kuma ya saurari karatu daga Ash-Shihab al-Andalusi da waninsa cikin malamai, sannan ya yi ilimi na mazhabar Hanbaliya, mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Kuma ya yabi malaminsa, ya lazumci malaminsa shi ne Taqiyuddin ibn Taymiyyah. Ya karbi karatu a wajen malaminsa. Babu malamin da Ibn al-Qayyim ya shahara da karatu da tasirantuwa da shi irin Ibn Taymiyyah. Shi yasa in an zo magana ma sai dai kawai ka ji ana maganar wato Ibn Taymiyyah, kawai za ka yi ta ji ana ambata akan malaman Ibn al-Qayyim, saboda ya fi tasirantuwa da shi kwarai da gaske. malami ne da yake da ilimi akan harkar suluk dabi'a nan mutane da akhlaq sannan kuma yana da ilimi akan sufanci mutum ne mai ibada zamu yi bayani akan ibadar sa da yawa da yawan sallah da tahajjudi kuma an ruwaito cewa mutum ne in yazo yin sallah yana tsawaita sallar nafila yana dadewa yana sallar nafila a tsaye in kana jiran sa ma sai dai ka tafi kawai an jarrabe shi duk da haka an cutar da shi wa qadimtuhina wa udhiya an jarrabce shi an cutar da shi marrat ba sau ɗaya ba in Allah ya sanya da koda wani sati ne kafin mu fara karatu wataƙila ya kamata mu kawo labarin rayuwarsa a kurkuku da shi da Ibn Taymiya irin azabar da suka sha da wahala ta rayuwa don ka gane cewa duk wanda ya shiga harkar nan ta da'awa to zai iya gamuwa da komai na ibtila'i kawai sai dai mutum ya yi haƙuri ya kimtsa kuma an ɗaure shi an rufe shi a kurkuku kurkukun da bai kai naka gata ba kurkuku ƙazantaccen kurkuku ga yunwa ga talauci ga wahala da shi da malaminsa Ibn Taymiya saboda tsaban lazimtar Ibn Taymiya da ya yi an ɗaɗɗaure Ibn Taymiya ɗin amma ɗaure shi na ƙarshe da aka yi kun san Ibn Taymiya a kurkuku ya mutu a ƙarshe kawai ɗaurin kawai rai da rai suka rufe shi kawai to abin mamaki da aka zo sai aka hada da shi da almajirin saboda ana ganin idan Ibn Taymiya yana kurkuku Ibn al-Qayyim yana waje to duk ɗaya ne la ilaha illallah malam ka duba ina so ku lura da wani abu guda shi wannan malamin Ibn al-Qayyim wato cikin abin da ya shahara da shi ya yi tasirantu sosai da malamin shi kai ka ce photocopy ne na Ibn Taymiya ɗin kuma yana da ladabi kamar yadda zamu zo mu karanta biyayya ga malaminsa kuma lazimta man to man kullu yana tare da shi da ya masa ladabi sai Allah ya bashi haske irin wanda ya bawa Ibn Taymiya ɗin Ibn Taymiya yana son Ibn al-Qayyim oba so nan kauna ta haƙiƙa saboda ya san jari ne a tattare da shi kuma ya gina shi ginuwa ta ilimi da karatu to sunan kurkukun da aka ɗaure su shine al-Qal'a gabansa Ibn Taymiya ya mutu a cikin kurkuku munfaridan anhu ba a sake Ibn al-Qayyim aka fitar da shi daga kurkuku ba sai da aka tabbatar malaminsa ya mutu taqiyuddin ka ji ba sunan Ibn Taymiya din taqiyuddin Abdul Halim a lokacin da aka ɗaure su a kurkukun ka iya tambaya me yake yi wa kana fi muddati habsihi mushtaghilan bi tilawati alqur'ani wat tadabburi wat tafakkuri shagaltuwa yayi da karatun alqur'ani dan shi abinda ya iya kenan su ahlus sunna suna da himma akan karanta qur'ani babu wani zikirin da yafi qur'ani daraja a wajen su so duk wanda kaga Allah ya masa budi yana da yawan karatun qur'ani to kai masa murna yana kan hanya ta kwarai Allah ya bamu dacewa wa tadabbur da yin tunani akan ayoyin qur'anin da tunani akan al'amuran rayuwa da Allah ubangiji ya jarabe su da shi fa fata Allahu alaihi min zalika khairun kaseer Allah ya masa bude akan haka alheri mai tarin yawa kwarai da gaske wa laqad kana ibn al-qayyim barran bi ustazihi ibn al-qayyim ya kasance mutum ne mai yawan biyayya ga malamin shi mulaziman lahu fi sarra'i wa dharra yana lazimtan malaminsa a lokacin farin ciki da lokacin cutuwa lokacin yalwa da lokacin kunci koyaushe ba dalibi bane da in an sha wahala yake guduwa ya bar malamin yana tare da shi sannan kuma duk da haka fa yana saba wa malamin nasa a cikin al'amura na fiqihu saboda shi ma yayi karatu ya koshi Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala zai zo ya faɗi wani abu, shi kuma Ibn al-Qayyim ga abin da yake gani sai ya faɗi ra'ayinsa, shi ma Ibn Taymiyyah faɗi ra'ayin shi, saboda matsala ce ta fiqhu da kuma matsalar kalamiyya, kalam ahlul kalam min ahlil madahib wal firaq al mukhtalifa, daga cikin wato harkar mazhaba da masu mazhabar da kungiyoyi daban-daban. Yana daga cikin almajiransu shi ma nan duk a gurguje ne, za mu kawo shi bitafsil nan gaba kaɗan insha'Allah. Ibn Rajab al-Hambali sahibul mu'allafati fil aqidati fil hadithi wal fiqh. Ibn Rajab al-Hambali da kuke ji almajirin Ibn al-Qayyim ne. Al-Hafiz Imaduddin Ibn Ismail Ibn Kasir sahibul tafsiri al-mashhur Ibn Kasir. Ibn Kasir din nauyinsa da kake ji almajirin Ibn al-Qayyim ne. Allahu akbar. تصانيفه ينادى لتتفي اقتنى من كتب السلف والخلف ما لم يتهيأ لغيره تاصيل أشره واتو ينادى لتتفي إذن كبنشك لتتفنسى أتكي لتفن مقباتا دوان نسكي بيو بايا واتو سيكا دوهالا أساموان دي بيسا قومانسا مانا إنزا أحد لتتفن magabata duka, to zaga Ibn al-Qayyim yana da gabaɗin sa hada, sai yana da 1:10 ciki malam, saboda yawan littattafan sa hatta sai da magadan sa suka debo wasu littattafan suka kai kasuwa suka sayar, sun yawa bayan ba sun zazzaba sun diba sun duk mai rubutu sai dai a kawo ma abin da za a kawo kawai, shi kuma Allah ya masa hannu na rubutu kamar alƙalami, kuma rubutun sa yana da kyau. التباء ورثته شيئا كثيرا سوى ما اصطفوه منها لأنفسهم، وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا يا ربوت هذا ربوت انسى النمي كو شيا شهر دك كاور ربوت، أما ما لم انسى ابن القيم أي ابن تيمية شي كما يا شهر ربوت انسى باي دك كو أي قواني دك سكي ابن تيمية كتن يكام الكلمي يلنك جنسا بخستو ga kaga ilimin da Allah ba shi, amma rubutun sa bai da kyau. To ba mai iya ma karanta rubutun Ibn Taymiyyah da in ba irin su Ibn al-Qayyim din ba, almajiran sa na dab da shi na kusa da shi sune suke iya gane rubutun shi. So ba kowa yake iya daukan rubutun sa iya karanta ba. To kuma ya yanzu littafin Ibn Taymiyyah ba wanda zai iya maka bayanin su dalla dalla, wasu lughas da suke ciki, wasu kulle kulle da suke ciki, wasu bayanai na ilimi mai zurfi in ba irin almajiran nasa ba, su Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi. Kuma har yanzu ma a cikin malamai ma ba kowane malami ne yake iya saka littafin Ibn Taymiyyah ya karanta da shi ba. Kaga majmu'ul fatawa din nan, sai dai ka je ka karanta abin da za ka karanta, wani abin sai dai ka tsallake Allah fahimtar da kai nan gaba. Ai kwarai da gaske ba kuma ai alwashi akan Ibn Taymiyyah akan littafin sa, wai wani yazo ya ce wai ya karance su, ya karate su, ya san komai a ciki daga waje, a hakan mutum da ya karanta abin da zai karanta, wannan magana ce ta malamai manya. Amma wannan bid'a wani yana nan awan igiya diga cewa yake almajiran sa, ko Ibn Taymiyyah ne yazo nan wai sai ya kure shi. To kaga wannan ma yana nuna jahilcin sa, ai bai ma san me Ibn Taymiyyah ba, wannan magana kadai ta nuna bai ma san waye Ibn Taymiyyah ba. A duniya akramakallahu, a duniya babu ilimi, ba ai wannan mutumin da wai za a daga shi a ce wai yafi Ibn Taymiyyah ba, a iya yadda Allah ya sanar da mutane wannan mutum ba yi shi ba. A ilimi dai rubuce-rubuce ya taba can, ya taba can, ya taba can, ba ce a kai ba ya kuskure ba, yana yi a matsayin sa dan adam. Amma fa duniyar musulunci ta amfana da Ibn Taymiyyah over. To haka almajiran sa Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama. Yana daga cikin littafin sa a gurguje, su ma za mu kawo su dalla dalla insha Allah nan. Mai littafin ya kawo 17 kawai. Akwai Bada'iul Fawaid, Madarijus Salikin, طريق الهجرة تيني وسفر السعادة تيني، جلاء الأفان في صلاة والسلام على خير الأنام، إغاثة الأفان من مصائد الشيطان، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، كتاب الروح تفسير الفاتحة وهو جزء من مدارج السالكين الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على الجهمية والمعطلة الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي شين لتاف الداء والدواء توفة المولود بأحكام المولود الفوائد الطرق الحكمية والسياسة الشرعية المهاجر إلى ربه وند أنسان شدسونا الرسالة التبوكية الغربة والاغتراب الطب النبوي وغيرها كثير سيتي وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الخميس في 23 من شهر رجب الله يا مصر رسوة رانا لي الحميس رانا 23 أوتر رجب شكرا تتري بكوي دحمسن دقيا an yi masa sallar jana'iza a wani babban masallaci markazi na ilimi al-Jami' al-Umawi sannan kuma bi Jami' al-Jirah an binne shi kusa da mahaifinsa wa dufina bi jiwari walidihi fi maqbarati babu saghir anan aka binne shi a wannan makabarta ta babu saghir har yanzu yana nan kabarin sa kuma yana nan asani wuri ne sananne wannan abin da shi mai littafin ne ya kawo kenan a takeice amma bi tafsil abinda malamai suka faɗa dangane da Ibn al-Qayyim shine kamar haka idan muka koma cikin littafai na musulunci wadanda aka samu tarjumar shi Ibn al-Qayyim din wanda zan zo na bayani saboda daliban ilimi insha Allah zamu al-Hafiz al-Imam al-Usuli al-Faqih an-Nahwi حافظ ني مسنن اصول مسنن فقه مسنن نحو متني مي ققلوا سناي مي كمبيدا صاحب الذهن الوقاد القلم والقلم السيال والتاليف الكثيرة الماتعة شمس الدين عفوا ابو عبد الله شمس الدين ابو عبد الله محمد ابن ابي بكر ابن ايوب ابن سعيد ابن حريز الزرعي الدمشقي المشهور بابن القيم الجوزية بابن سشين محي الدين ابو المحاسن يوسف ابن عبد الرحمن علي ابن الجوزي ما يفنس ود يا رسول الشيكرة دريشد دا حمسند شدا بابن سشين مالمي كما شغبون لما كرنتا انغي في ابن القيم الله مسرهما kamar yadda muka yi bayani shekara ta 691 a watan safar kamar yadda malamai suka ruwaito ranar 7 ga wata a wani gari da ake ce da shi zar wani gari duk da cewa wasu malaman suna faɗa cewa masu tarjumarsa ba a faɗi nassan haqiqatan garin da aka haifi Ibn al-Qayyim ba amma dai sun ta ijtihadi ko sun faɗa cewa an haife shi ne a wata ƙarya mai sunan Zar a daga cikin garurukan Huran wanda garin yana kusa da Dimashq mil 55 ne tsakanin su da Dimashq sannan daga baya koma Dimashq din wasu kuma sun ce a Dimashq din aka haife shi Ibn al-Qayyim yayi karatu a wajen malamai da yawa a garin Dimashq na farko dai malamin sa na gida na farko yayi karatu a wajen mahaifinsa babansa ya koyi karatun wato al-fara'id an ce rabon gado kenan dan babansa ma malami ne shi yasa aka ce muku shugaban wata makaranta ne an ce baban Ibn al-Qayyim a zamanin sa kwararre ne akan sanin rabon gado idan an zo maganar gado mahaifin Ibn al-Qayyim ake zuwa wurin sa shikenan zance ya kare ya yi fuci shi yasa malamai da yawa sun yaba masa akan ilimin da Allah ba shi sannan kuma mutum ne mai yawan ibada sosai mahaifin shi an ruwaito yana yawan bautar Allah kuma bai da tsanantawa a rayuwarsa bai da takalluf komai yana daukan sa mai sauki ne kamar yadda Hafiz Ibn Hajar ya fada a cikin Ad-Durarul Kamina an ce Allah ya masa rahama yayi karatu kwarai da gaske a wajen Ash-Shihab An-Nablusi cikin malaman sa akwai Al-Qadi Taqiyuddin Ibn Sulaiman akwai Abubakar Ibn Abdiddaib akwai Isa Al-Mut'im akwai Ismail Ibn Maktum akwai Fatima binti Jawhar mace ce ita ma ya karatu a gurinta wannan duk malaman sa ne yayi karatun larabci lugar larabci kenan a wajen wani malami mai suna Ibn Abil Fath Al-Ba'li ya karanta littafin Al-Mulakhas na Abil Baqa sannan ya karanta littafin Al-Jurjaniya sannan kuma ya karanta Alfiya ta Ibn Malik Alfiya ta waye ta Ibn Malik da mafi yawan littafin Al-Kafiya Ash-Shafiya da kuma wani bangare na littafin At-Tashil yayi karatu a wajen Majduddin At-Tunisi da yawa kwarai da gaske idan ka zo magana usulul fiqh da shi ilimin fiqh yayi karatu a wajen Safiyuddin Al-Hindi wani malami ne ana cire shi Safiyuddin Al-Hindi sannan ya samu karatu da yawa na fiqh da usulul fiqh a wajen Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Sheikh Ismail Ibn Muhammad Al-Harrani ya kuma karanta littafin Ar-Rawda ta Ibn Qudama Al-Maqdisi da littafin Al-Ihkam na Imam Al-Amidi da littafin Al-Muhassal da Al-Mahsul da Al-Arba'in na Imam Al-Razi da Al-Muharrar na Ibn Taymiyyah Al-Jadkin kamar yadda aka faɗa ya lazumci babban malamin sa Ibn Taymiyyah wato irin mulazamar da ba a cewa komai sun dade tare da shi bayan ya dawo daga Masar shekara ta 712 har zuwa rasuwar Ibn Taymiyyah shekara ta 728 a lokacin Ibn Al-Qayyim da yake tare da Ibn Taymiyyah yana cikin ganiyar samartakansa da yarintarsa yaro ne danye a lokacin kuma yana cikin karfinsa da kwakwalwar kuma tana ja sosai shi yasa ya samu ilimin Ibn Taymiyyah da yawa ya amfana kuma ya saurari ra'ayyukan Ibn Taymiyyah da ya ta fafatawa da 'yan bid'a an ce ba wanda za ka iya cewa yana son Ibn Taymiyyah irin Ibn Al-Qayyim soyayyarsa da yake yi wa malaminsa Ibn Taymiyyah ya kasa boye ta kwarai da gaske so na hakika wanda baya bari a taba shi kuma wannan tasa duk wani ijtihadi galiban kokarin da Ibn Taymiyyah ya ijtihadi inda nasi bai bayyana gare shi ba Ibn Al-Qayyim in yazo kawai bi yake ce haka malami na yace kawai baya kuma wani tsaya a bata lokaci kuma yana tsayawa tsayin daka yayi yaki wajen kare ra'ayi da fahimtar Ibn Taymiyyah kuma Ibn Taymiyyah zai faɗi magana bai kawo dalilai mama da yawa Ibn Al-Qayyim shi zai tsaya ta nemo dalilai na maganganun Ibn Taymiyyah yayi ta kafa dalilai yace ga abin da malami na yake nufi shine hujjojinsa kuma yayi ta kawo maganganun da suka saba raunin da suka maganganun da raunin maganganun da suka saba mashi in an tambaye ka waye ya gaggyara littafin Ibn Taymiyyah ya musu aiki ya gaggyara ya hazzabe su shine Ibn Al-Qayyim hidima yayi sosai wa malaminsa alaka ce wato wuddiya haqiqiyya alaka ce ta Allah alaka ce ta gaskiya babban abin da Ibn Al-Qayyim ya fa'idantu da shi na Ibn Taymiyyah shine magana akan tsananin da Ibn Taymiyyah yake da shi akan al-akhdhu bil kitabi was sunna an ce Ibn Taymiyyah baya tabuwa da an yi magana kawai al-kitabi was sunna kuma haka ya gina almajiransa to Ibn Al-Qayyim yana cikin yan ra'ayin riƙaudin al-kitab wa sunna akan maganar Ibn Taymiyyah ai riƙo da su kuma ai aiki da al-kitab wa sunna kamar yadda salafu salih magabata suka yi aiki da su kuma a watsar da duk abin da ya saba wa al-kitab wa sunna kuma ya taimaka kwarai da gaske wajen jaddada abin da ya rushe na ilimin addini, ingantaccen ilimi da aka rusa shi saboda bidiyoyi. To ya taimaka kamar yadda malamin sa yace shi ma ya tafarfado da shi, ya fitar da abubuwa na bidiyoyi da al'umma suka yi a wancan lokaci, ya fito da sunna ya watsar da bid'ar, ya gaya mutane ga sunna ga kuma bid'a a watsar da ita, musamman abubuwan da suka gabata na al-qurunul salifa, karnoni da suka gabata, qurunul inhitat suke cewa wal jumud wat taqlid al a'ma, lokacin da ake abubuwa suka yi kasa akai ta taqlidanci, kuma ya tsoratar da mutane kwarai akan abin da ya shigowa cikin al-fikrul islami na khurafat at-tasawuf, matsaloli na sufanci da aka yi ta shigarwa cikin musulunci a wancan lokaci, ya yi ta yi wa mutane bayani akan hadarinsu da kuma harka ta mandiki na Yunan da kuma zuhud na mutanen India. Idan mai karatu ya yi karatu sosai ya lura da Ibn al-Qayyim a cikin littafansa, zai ga gaskiya da yawa ya fa'idantu da Ibn Taymiyyah, ta yadda da yawa in ya zo magana sai ce haka malamin sai ya tafi a kai na hujja kaza da kaza da sauransu, kuma yana kafiya akan duk abin da Ibn Taymiyyah ya tsaya a kai na alkitabu wa sunna. To gaskiya yana kula da shi inaya fa'iqa, kuma yana bibiyarsa yana kuma tadabburinsa, Allah ya masa rahama. Yana da ra'ayyuka da dama da ya shafi aqida ta musulunci, kullun abin da yake tafiya ya faɗa a littafansa, yana tafiya ne akan wato bayani na kasa'is ahli sunnati wal jama'a, duk abin da ahli sunna suke kai akai Ibn al-Qayyim yake, da bayani siratul mustaqim at-tariqul wasat bainal ghali fihi wal jafi anhu, musamman akan abin da ya shafi sifatullah, baya tare da 'yan bid'a su jahmiya da sauran 'yan shi'a ismailiyya da sauransu, da magana akan annabawa alaihimu salatu wassalam, haka idan ya zo babin halal da haram yana mai da hankali akan abin da Allah ya halatta da abin da Allah ya haramta, da harkar su alwa'd wal wa'id da sauransu. Yana bin takun shehin malaminsa dangane da waɗannan abubuwan da aka faɗa gabaki ɗaya. Ya yi bayani akan as-siratul mustaqim, kusan ko ina in yazo yana cewa as-siratul mustaqim shine tariqullah alladhina sabahu li ibadihi ala al-sinatir rusul, hanyar Allah da Allah ya kafa wa bayinsa akan harshen annabawa. Kuma yace siratul mustaqim ita ce duk wanda yake so to bi annabawan Allah. Yace ma'anar siratul mustaqim ifradullahi ta'ala bil ubudiyya wa ifradu rusulihi bi ta'a, kadaita Allah da ya masa bauta, sannan kuma a kadaita manzannin Allah da ya musu da'a, ba a yin shirka da Allah da komai a cikin ibadarsa, sannan manzanninsa ko annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ba a masa shirka wajen hada shi da wani wajen biyayya. Wannan shine wato at-tauhid al-khalis, mutaba'atul rasul, abi annabi kai tsaye kamar da manzon Allah ya zo da shi, shine yace wannan shine madmun shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadur rasulullah. Yana da mazhaba akan sifofin Ubangiji tabaraka wa ta'ala da sunannakin sa, mazhabar ita ce mazhabar ahlus sunna, yace ai imani da sifofin Allah. Kun san yan bid'a da yawa akwai wanda suke korewa ba za a sifanta Allah da wata sifa ko wani suna ba, cewa Allah bai da suna bai da sifa, ba za ka taba cewa mai ji ne ko mai gani ko mai magana ko mai halitta, a'a ba a sifanta Allah da wannan, kuma ba za a ce ga inda yake ba, baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya yamma baya kaza baya kaza, babu babu babu, haka suke faɗa. To wannan ilhadi ne, wannan barna ne, wannan ta'adi ne, Allah kiyaye. Kuma yana sifanta Allah da abin da ya sifanta kanshi da shi, kamar yadda ahlus sunna suke, ba tare da tatili ko takyifi ko tamsili ba. Yace Allah shi yafi kowa sanin kansa, so za mu sifanta Allah da abin da ya sifanta kansa da shi. Wallahu ta'ala a'lam bi nafsihi min kulli ahadin, sannan kuma yace wa rasuluhu a'lamul khalqi bihi, manzan Allah shi yafi kowa sanin Allah. Yace duk lokacin da nassi yazo ingantacce a cikin alqur'ani da sunna, to mu muna tabbatar da shi, inji Ibn al-Qayyim. yace fala yajuzu li ahli al-udul anhu ila qiyasin aw ra'i, bai halatta wani ya kauce ba ya bi qiyasi ko ra'ayi. Yace kuma yin magana akan sifat kamar wani bangare ne na magana akan zatin Allah. Al-kalamu fi sifati farun an al-kalami fi dhati, so wannan duk shine maganganun sa da aqidar sa akan wannan. Bayan wannan cikin abubuwan da aka ruwaito yana da almajirai wadanda abun mamaki abinda zamu karu da shi dangane da almajiran sa, sai kaga bujiman maluma na addini na duniya, malamin da ya shahara ya burin kasa, sai kaji an ce ma almajirin Ibn al-Qayyim ne. To wannan kawai ta dalilin almajiran sa ya isa ya nuna maka matsayin sa. Jama'a amfanin sanin wannan shine kusan daraja waɗannan malaman, sune malaman addinin, kuma a girmama maganganun da suka faɗa, sune suka tace suka ba mutane aqida ta ƙwarai, ba san zuciya da ra'ayi, suka bi Allah, kuma tarihin su zai nuna muku cewa Allah suka bi, tunda duk a cikin maganganun su da ake faɗa wallahi babu inda zaka ji an ce sun ruwaito suna tashin hankali wajen tara duniya ko neman mulki ko sarauta, babu wallahi. Gaba daya rayuwar ta su akan ilimi ne ta kare. A cikin almajiran sa akwai al-Imam al-Hafiz Zainuddin Abul Faraj Abdurrahman ibn Ahmad ibn Rajab al-Baghdadi al-Dimashqi al-Hanbali, shine Ibn Rajab al-Hanbali, sanannen malami wanda ya rasu shekara ta 795, shi ma kansa Ibn Rajab al-Hanbali din babban malami ne, al-alimu zahid ake ce da shi, malami magujin duniya, al-umdatu siqatu sahibul mu'allafatil mufida, yana da littafai masu amfani a hadisi a fiqhu da tarihi. Ya lazimci Ibn al-Qayyim sosai har zuwa rasuwar shi. Daga cikin su akwai al-Hafiz Imaduddin Isma'il Ibn Umar Ibn Kathir al-Basri الدمشقي ابن كثير نعم صاحب التفسير صاحب البداية والنهاية وانده يارا يو الدمشق وانده دمشق انده اكا چي انان اكا في ابن القيم كو كمو نگري واتو قصد وننگر تو ابن كثير ما ابو چن تفسيري وانده يو الدنيا ادن انا مغانا تفسيري اكا چي ما ابن كثير يا چي. To a wurin Ibn al-Qayyim ya karatu, dan gogaggen malami ne Ibn al-Qayyim akan harkar tafsiri, shi ma ya rayu a Dimashq, yayi karatu a wajen manyan malamai masu falala a Dimashq, ya mai da hankali shi sosai akan ilimin hadisi, mutunul hadis, rijalul hadis da kuma sauran littafai masu tarin yawa, yayi rubutu da yawa akan harkar, sannan kuma ya rubutu akan tafsiri, ba sai mun muku bayani ba, ya shahara akan tafsirin sa da wani babban littafin sa da ya yadu a duniya mai suna Al-Bidayah wa Nihaya, wadda Imam Az-Zahabi da yazo yana bayanin sa yana cewa al-mufti al-muhaddith al-bari'u al-faqih al-mutafannin al-mutqin al-mufassir, duka wannan kamben na Ibn Kathir ne, shi kadai al-imamul mufti, malami jagora mai bada fatawa, babban malamin hadisi da ya fice, al-muhaddithul bari'u al-faqih masanin fiqhu al-mutafannin mai ilimi fanni fanni da yawa, al-mutqinul mufassir mai itqani mai kyautata ilimi, kuma babban malamin tafsiri, ya rasu shekara ta 774, almajirin Ibn al-Qayyim. Akwai babban malamin Sheikhul Imam al-Hafiz Umdatul Muhaddithin, shi kuma dogaran malaman hadisi gaba daya, Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abdul Hadi Ibn Abdul Hamid Ibn Abdul Hadi, shi ma Ibn Yusuf Ibn Muhammad Ibn Qudama, in takaice ma shine Ibn Qudama ta al-Maqdisi mai littafin al-Mughni, babban littafi na fiqhul muqaran, shi ma almajiri yake wato ga Ibn al-Qayyim, al-Jamma'ili as-Salihi ma ake ce da shi, masanin hadisi da nau'i nau'in sa, abin da ya shafi mazajen hadisi da illolin hadisi da fiqhu ya bada fatawa yayi karatu ya karantar ya harha da ilimi ya rubuta littattafai masu yawa sannan ya ta fa'idantar da mutane akan fannoni da yawa ibnu imamu zahabi da yazo tarjuma akan sai yake cewa wallahi mashama'tu bihi qattu zahabi yace ni ban taba haduwa da ibnu qudama ba kwata-kwata a rayuwata illa wastafattu minhu face wallahi sai na fa'idantu da shi zahabi yake cewa ban taba gamuwa da ibnu qudama ba al-maqdisi wallahi sai na karu da shi je ka duba littafin sa al-mughni kaga waye ibnu qudama jama'a wannan su ne malaman musulunci su suka yi wa addini aiki su suka yi rubutu su ya kamata mu rinka koyar da yaran mu su san tarihin su da matsayin su da darajar su da kimar su suka bada ilimi suka haskaka duniya masu tsoron Allah da takawa to shi ma dai almajiri yake ga wannan babban malami namu akwai Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Qadir ابن مهي الدين عثمان ابن عبد الرحمن النابلسي الحنبلي وان ده هاي بيشي النابلس ياي كراتو اوجان عبد الله ابن محمد ابن يوسف ياي كراتو اوجان الحافظ العلائي للشيخ ابراهيم دو السنسو ديوا ياي تفي ازوا وان نغرينا دمشق يا زونا ده ابن القيم ياي كراتو فكيو اوجان ابن القيم سواك سكي انسان جي لابارن مالمي sai su hada kayan su yi tafiya su koma garin dan saboda malamin yana zaune a garin dan su kari da shi kai yanzu burin ka in ka tashi ne inda zaka tafi inda zaka je ka lalimi wani zaka samu kudi a wajen su shine da meka su kun sharafa ce gare su su zauna a garin da yake ga malamin suna ma zama a majalisin malamin suna amfanuwa da karatun shi to yayi karatu a wajen sa da yawa cikin littafin Ibn al-Qayyim a hannunsa ya karanta shi wannan malami din annabulusi din al-Hanbali wallahi malam saboda tsabar ilimin da Allah ya bashi cewa ake da shi ma aljanna saboda tsabar ilimomin da ya tara da yawa ya rasu shekara ta 797 cikin almajiran Ibn al-Qayyim akwai ɗansa Ibrahim zamu yi bayani akan ƴaƴansa malamai ne Allah ya taimaki wannan malami Ibn Qayyim kuma ya tayar masa da malamai cikin yayansa kamar yadda muka faɗa Muhammad ibn Abdul Wahhab a cikin yayansa malamai to shi ma Ibn Qayyim yana da mai suna Ibrahim kamar yadda Imam Zahabi yayi bayanin tarjumarsa yace tafaqqa bi abihi wa sharaka bil arabiyyati yace yayi karatun fiqhu a wajen babansa yayi tarayya da shi wajen harkar ilimin arabiya ya saurare shi yayi karatu ya shagaltu da ilimi Ibn Kathir shi ma ya magana akan wannan dan Ibrahim din yace kana fadilan fi an-nahwi wal fiqhi ala tariqi abihi wannan yaron Ibrahim mutun ne mai falala mai matsayi musamman akan ilimin nahwu da fiqhu yana kan hanyar babansa ya rasu shekara ta 767 daga cikin sa cikin almajiransa akwai wani dan nasa mai suna Sharafuddin Abdullahi shi ma dan Ibn al-Qayyim ne wanda yayi karatu kwarai shi ma a wajen sa dewa kamar yadda malamai suka faɗa sannan ya fa'idantar da mutane sosai an ruwaito cewa yana cikin wato mutane na kirki su ma masu tsoron Allah Ibn al-Qayyim kadan kenan cikin almajiransa a takaice saboda lokaci akwai maganganun da malamai suka yi a kansa yana da kyau in an karanta tarjumar malami to a san irin abubuwan da malamai suka faɗa a kansa daga cikin su akwai Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali yana bayani akan Ibn al-Qayyim waye shi yace kana arifan bit tafsiri la yujara fihi Ibn al-Qayyim mutum ne masanin tafsiri kuma ma ba a iya jerawa da shi wai a ɗauko wani mutum a zamaninsa a kwatanta shi da shi wajen sanin ilimin tafsiri babu ya rufe kofa haka ilimin aqida shine na ƙarshe da an zo maganarsa ake jira akan aqida ko tafsiri a wannan lokaci da hadisi da ma'anonin hadisi da fikihun hadisin wa daqa'iqul istinbat minhu haka in an zo wajen deduction na hukunce hukunci istinbat a cikin hadisai to magana ibn al-qayyim ake jira la yulhaqu fi zalika ba wanda yake riskansa a wannan babin wa bil fiqhi wa usulihi wa bil arabiyyati wa lahu fiha al yad tula wannan hafiz ibn rajab al-almadi sai yake fada dan ya zauna da shi yace ina da dogon hannu a wannan ya san ilmul kalam ya san ilimin yan sufanci alut tasawufi da dukkan abubuwan da suke yana yace yana da masaniya kai bayan wannan mutum ne mai ibada yace kana za ibadatin wa tahajjud in sun ce ibada din kaga tahajjudin ai ya shiga cikin ibada to saboda tsabar shaharar ibn al-qayyim da tahajjudi in an ce mai ibada ne sai a ce kuma yana da yawan tahajjudi an san tahajjud tashi da daddare yayi sallawa min al-layli fa tahajjal bihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda haka suke fada akan shi kuma yawanci malaman nan na sunna haka za gani yanzu imamu ahmad an ruwaito a tarihin sa ake cewa kullun akwai lokacin da ya dauke lokaci kullun sai yayi nafila 300 raka'a 300 na dade ina tunani ya la yadda labarin nan zai kasance da na karanta wannan kwarai da gaske Sheikh Abdul Karim Khudair wani babban malami na hadisi a Saudiya mazaunin Riyadh shine wata ran yana muhadara yake fada yace kuna mamaki yace ai rayuwar ta su gaba ɗaya ibada ne da neman ilimi yace kawai bini-bini kawai sallah yake karatu sallah mutanen da ba sa iya bacci da sun yi bacci da dan bacci ya nauyi sai su birgita su tashi suna tashi nan kawai sallah za su kama yi ba da ya farka a dare ɗaya sai mutum ya tashi bilan adadin riwaya wallahi ingantacciya Imam Ahmad rajul wato abid mutum ne mai ibada da kaza sun tara karatun nan suke da ilimi ba sa wasa da dare ba sa wasa da kusantar Allah ni ne da kai sai ga yan nafilfilin ma rawatib din da aka ce ai 12 ma ba ta yiwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dukkan su in an ambace su haka zaka ji sallah wallahi saboda sun karanta waye Allah sun san Allah suna jin tsoronsa suna jin tsoron gamuwa da shi da ni da kai yanzu gani muke muna da garanti kawai mutum ya miƙe kafa kawai haka zai zo kafar taka a miƙe kashin take kana ɗiban duniyan mutuwa ta zo ta lalme ka ta tafi da kai ka je ai ta maka lissafin da baka da labarinsa wallahi malam wallahi astaghfirullah so mutum ne mai ibada ne yana da yawan sallah da daddare kuma na gaya muku wannan sananne ne ka faɗa kanka tsaye a cikin malamai na duniya wanda ake ruwaitowa in sun kama yin nafila suna tsawaita sallar nafila ibn al-qayyim yana ciki ana sifanta shi cewa za tu wato salat an-nafila ba a jiransa in yana nafila ba a jiransa kawai sai dai a tafi harka sai yayi ya gama ya keɓanta ga Ubangiji kenan waɗannan su ne waliyi na gaskiya da ya kamata an zo taron maulidi a yi bayani a kansu in ya halatta a yi taron wallahi malam kana karanta sai kai dinga jin ciwo misa ya mu ba a koya musu wannan ana musu bayani kawai sai dai a je a ɗebo tarihin wasu mutane kazamai ana gaya mutane an cika mutane kunne da su ga mutanen da ba za ka iya ƙare bayani akan wallahi kusancinsu da Allah ba in walittakan ne kake gadara da ita yace ibn rajab al-hanbali yake faɗa yace ga yawan kuka zuciyarsa ce ta raurawa in yana sallah da daddare ga yawan zikiri bini-bini za ka ji bakinsa yana ambaton Allah kuma kowa ya sani yana son Allah al-mahabba wal-inaba wal-iftiqar ila Allah wal-inkisari lahu in ka ganshi yadda kaga kamar tsuntsu yana tsorace in yana maganar Allah a tsorace yake idan yazo bautawa Allah yana watsar da komai ne sai aga kaman bai san kowa ba yayin da ya shiga shanin Ubangiji Ibn Rajab yace kun ga daga ƙarshe dai wala ra'aitu ausa aminhu ilman ni dai a dan zamana da ni da shi a duniya ban ga wanda yafi shi ilimi ba wala a'rafa bi ma'ani al-Qur'ani was sunna ban taba ganin mutumin da yafi shi sanin Qur'ani da sunna ba shi dai a zamanin sa a lokacin sa wa haqa'iqul iman haka al'amuna da su shafi imani yace amma walaysa huwa bil ma'sum Ibn al-Qayyim ba ma'sumi bane kaji magana al-sunna kenan yace walakin lam arafi ma'anahu mithlahu a irin Ibn al-Qayyim ni dai ban ga wani irin sa ba ni ban gani ba iya wanda na gani shine duk wanda zan maka bayani kasa da shi yake Imam az-Zahabi shi ma yayi magana akan Ibn al-Qayyim yace uni bil hadisi wa mutunihi wa ba'd rijalihi mutun ne da ya himmatu akan harkar ilimin hadisi da matanan hadisi da mazajin hadisi kana yashghalu fil fiqh ya shagaltu da fiqhu wa yajidu taqrirahu yana kyautata ilimin fiqh din wa bin nahwi yace kuma wa yadrihi ya san nahwu mutun ne da ya shagalta da yada ilimi kuma Imam Hafiz Ibn Kathir yace Ibn al-Qayyim bari'a fi ulumin mutaaddida yayi fice a cikin ilmomi masu yawa yace la siyama ilmin tafsir musamman ma ilmin tafsiri Ibn Kathir malamin tafsiri ne ya san tafsiri shi yasa yake maka bayanin waye masanin tafsiri shi ne ke cewa Ibn al-Qayyim ya kware wajen ilmin tafsiri wal hadith yace lokacin da Ibn al-Qayyim Ibn Taymiyyah ya dawo daga Masar shekara ta 712 yace ya lazamce shi har zuwa mutuwar Ibn Taymiyyah yace ya fa akhadha anhu ilman jamma ya karbi ilimi mai yawa a wajen Ibn Taymiyyah yace fasara faridan fi babihi fi fununin kaseera ya zama shi kadai ne shine number 1 a babin sa a cikin fannoni da yawa duk abin da aka daga sai ka ji an ce Ibn al-Qayyim yace kuma wa ma akasara fi talabi laylan wa nahara ga yawan neman ilimi dare da rana waya hakan fa kuma neman ilimi yake ba irin ni da kai ba yanzu mun dan abin nan mutun ya dan fara dan ganewa shikenan shi ma ya kafu yace tunda kana gani yanzu ka zama malami kai ma kana dan almajiranka ai shikenan kawai sai ka daina karatu baka sauraron wani kai ma yanzu kai ma ka zama kai ma ba dama ne ba haka muke shi yasa abun ba albarka wallahi malam kaga mutum malam kamar masha Allah tabarakallah amma gururi sai da yabe shi kuma karanta tarihin waɗannan shine zai sa ya nuna maka wato kai ba kowa bane ba kowa bane ba kai saboda wata yadda ma da ka samu shikenan ka rinka sakin baki a babi na ilimi ka je ka karanta suwaye masu ilimi suwaye masu karatu je ka karanta zani ba abinda zai taimake mu irin karanta tarihin salaf wallahi malam idan musamman kace Imam Ahmad kana karanta tarihin sa ko yana da kyau a rinka karanta tarihin malaman nan wallahi shi ka zubar da hawaye kai kuka shi za kai kamar baka da lafiya wato ana maka bayanin sai ga kamar waɗannan mutanen ko mutane ne waɗannan to haka yake ga yawan nema ga yawan kusanci ga Ubangiji tabaraka wataala yace kuma ba ni sunan shi yace idan ka zo babin karatun Qur'ani kuma yace hasanul qira'a idan Ibn al-Qayyim yana ma qira'ar al-Qur'ani to ba za ka so ya daina ba akwai wadanda Allah ya ba su kamar yadda yake rawaito Annabi Dawud alayhi salatu wassalam idan yazo yana karanta zabura wa atina Dawud zabura ko in yana karanta zabura wallahi har tsuntsu in yazo wucewa sai ya tsaya tsuntsu komai dabbobi in sun zo wuce inda ya fara karatun nan wato komai tsayawa yake saboda sauti shi sa annabi yake cewa laqad utita mazamiran mizmar min mazamir ali daud akwai karatu mai kyau a wajensa da sauti lafiyayye Ibn Kathir yace yana da karatu mai kyau wal khuluq ga dabi'a yace ko mutum ne mai san mutane yana san mutane
yace la yasudu ahadan wala yuzihi. Ibn al-Qayyim bai wa wani hasada kun bai cutar da wani, ba mu ruwaito ba, ba mu gani ba, yana yi wani hasada bai san shi ba. Yace kuma baya kullatar wani, wala yaqidu ahadan, ko la yaqidu ala ahad, baya kullatar wani, shi bai iya kulli ba, a ce wai yana fada da wani, wai ba sa shiri da wani, kaza kaza. Amma yanzu zaka ga Allah ya fahimta mana, sai kaga mutum malami ne mai da'awa, a ce kaje an ce ai ba sa haduwa da malam wani ai, haka ake, ai in dai malam wani yana guri to wani baya wurin, ai ba sa magana, ai daliban su ma fada suke. Wannan zamanin kenan, wannan zamanin, wannan zamanin. Me ya kai ka? In kana karanta tarihi wadannan, me ya kai ka, me ya zafi? Akan me za a ce wai baka magana da wani, baka alaka da wani? Baka shiri da wani, akan me? Hanya jirgi da manta mota daban. Subhanallah. To shi yasa akwai bukatar daliban ilimi mu rinka karanta tarihin salaf. Ibn Kasir yace wala a'lamu fi hadha al-alimi fi zamanina aksara ibadatan minhu, wannan malami a wannan zamani namu ni kan ban taba sanin wanda yafi shi ibada ba, ban taba sani ba, ban ganshi ba. Ibn Nasir al-Dimashqi shi ma yayi magana akan sa, yace Ibn al-Qayyim zafununin min al-ulum, malami ne masanin fannoni na ilmomi, yace wa khasatan at-tafsir, musamman tafsirin Qur'ani, da al-usul min al-mantiq wal-mafhum. Abubakar ibn Muhammad ibn Muhib yace Imam Shaykhina al-Mizzi ibn al-Qayyim fi darajat ibn Khuzaima tambaya yi, yace an sami wannan magana daga rubutunsa, yace Imam Shaykhun al-Mizzi, shin Ibn al-Qayyim daidai yake da Ibn Khuzaima? Yana tambaya ne, yace huwa fi hadha zamani kabni Khuzaima fi zamanihi. Ibn Khuzaima da an samu daman karanta tarihinsa shi ma wata aya ce mai zaman kanta. To ana buga misali, Ibn al-Qayyim kamar Ibn Khuzaima ne a zamanin shi. Al-Qadi Burhanuddin az-Zura'i shi kuma cewa akan Ibn al-Qayyim yace mata ta adimin sama'i ausa aminhu ilman, a karkashin dai ginin sama ban taba ganin mutumin da yafi Ibn al-Qayyim ilimi ba a dai lokacin sa. Ya karantar a wata makaranta as-Sadriya, yayi limanci a al-Jawziyya, yayi rubutu yace la Yusufu kasra, ba za a iya sifanta yawan abin da ya rubuta ba. Wa sannafa tasanifa kathira jiddan fi anwa'il ulumi, yace wa kana shadidal mahabbati lil ilmi wa kitabatihi. Ibn al-Qayyim mutum ne mai tsananin son ilimi da rubuta ilimi. Wa mutala'atihi wa tasnifihi, da yawan leke a cikin ilimi da rubutu. Wa iktina kutubihi, kuma yana son tare littafi, duk inda ya ga littafi na ilimi sai ya yi. Yace ya tara littattafan da ba a kamanta shi da wani a lokacinsa. Ka duba fa shi kansa library ce mai zaman kansa, amma littattafan wasu kuma da ya tara ba kaman shi. Hafiz Ibn Hajar shi ma ya magana a kansa, yace Ibn al-Qayyim jari'ul janan, mutum ne mai karfin zuciya da jara'a. Wasi'ul ilmi arifan bil khilafi wa madhahib as-salafi, mai ilimi mai yawa, ya san sabanin malamai da mazhabobi. Imam Shawkani shi ma ya magana akan sa, yace kana mutaqayyidan bil adillati sahiha. Ibn al-Qayyim mutum ne mai takaituwa akan dalilai ingantattu. Inda za ka karanta littafin sa, to ba zai baka mataccen dalili ba, insha Allah, sai dai gajiyawa ta dan adam. Kuma yana kayatuwa da aiki da dalilai ingantattu, kuma baya yin ta'wili akan ra'ayi. Ga kuma sadi'an ne bil haqqi, mutum ne wanda yake mai fitowa fili akan fadin gaskiya. La yuhabi fihi ahadan, baya jin nauyin wani wajen fadin gaskiya. maganar littattafai kuma ba a cewa komai, yana da littattafai masu yawa da yawa malamai kamar da aka fada wajen 60 da wani abu, daya daya akwai mujalladai, wani mujalladat ne ba volume daya bane, wani kuma volume guda daya ne. Idan ka zo babin fiqhu da usulul fiqh, yayi littafi ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin da littafi turqul kumiyya da muka fada a siyasatu shar'iyya fi siyasatu shar'iyya da littafi ighathatul lahfan fi makayidi shaytan da littafi tuhfatul mawdud fi akamil mawlud da littafi ahkamu ahli zimma, duk wannan a cikin fiqhu da usul din shi. Da littafin al-furusiyya, idan ka zo cikin hadisi da sira yayi rubutu, akwai tahzib sunan abi dawud wa idahu ilalihi wa mushkilatihi, akwai littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad, wannan littafin zamu karanta. Idan ka zo cikin aqida yayi rubutu ijtima'u al-juyushil islamiyya ala ghazwil mu'attilati wal jahmiyya, kamar yadda aka ambace shi anan. أكوي لتافن السوائق المرسلة على الجهمية والمعطلة. أكوي لتافن الشفاء والأليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. أكوي لتافن هداية الحيارة من اليهود والنصارى. أكوي لتافن حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. أكوي لتافن الروح. إذا انكذوما قناع كان الأخلاق والرقائق kyawawan ɗabi'u da abubuwan da suke tausasa zuciyar dan adam su ƙara mai kusanci da Allah. Karanta littafin sa na Madarijus Salikin da littafin sa na Uddatus Sabirin wa Zakhiratus Shakirin da littafin sa Adda'u Waddawa da littafin Alwabilus Sayyib min al-Kalimat Tayyib. Idan ka zo akan wasu ilmomi na daban-daban, akwai At-Tibyan fi Aqsamil Qur'an, wannan abin da shafi Qur'ani kenan. Akwai Bada'iul Fawaid, akwai littafin al-fawaid, akwai jilaul afham fi salati wa salami ala khairil anam, akan salatin annabi kawai yayin shi babban littafi. Akwai rawdatul muhibbin, shi kuma akan auratayya da soyayya tsakanin miji da mace. Akwai turuqul tariqul hijrataini wa babu sa'adataini. Akwai miftahu darus sa'ada da wani cikin littafai masu tarihi yawa, wannan akan abin da ya shafi takaddun sa kenan. Littattafai Allah ya masa rahama da ya rubuta. Idan ka sake dawowa har yanzu dangane da abin da ya shafi rayuwarsa, wato tana cike da abubuwan ban mamaki kamar yadda malamai suka faɗa, Allah ya masa rahama, wanda a wannan majalisi ba za mu iya bayani akan rayuwarshi ba. Hali dai da ibadarsa, Ibn Kasir ya rufe kofa yace kana rajulan salihan muta'abbidan qalilut takallufi wa kana fadilan, kawai mutum ne wanda yake mai salihin mutum mai ibada babu takallufi kuma yana da falala. Yawan ibadarsa ta isa, shi yasa suka ce da shi ash-shaykhul abid, mutum ne mai yawan ibada, Allah ya masa rahama. Haka mahaifinsa ma ya shahara, Allah ya taimake shi ya gaji babansa a wajen ibada da wajen kwadahin ilimi. Kyakkyawan halin uban da tasirantuwar da yayi da uban, wannan yayi masa matsayi sosai, Allah ya taimake shi ya bi hanyar mahaifin shi. Ana son mutum in Allah ya taimake ka mahaifinka mutumin kirki ne, to ka zama kana sifantuwa da ɗabi'a irin tashi, dan daukaka ne Allah ya kan sa mutum albarka a cikin koyi da yayi da iyayen shi akan abin kirki. Na gaya muku yana da yaya, akwai Abdullahi al-Faqih, mutum ne mai ilimi, Jamaluddin ibn Sheikh Shamsuddin ibn al-Qayyim al-Jawziya, shekara ta 723 aka haife shi a lokacin da kakan shi ya rasu Abubakar. Imam Ibn Kasir ya faɗi falalarsa shi ma ya ce mutumin kirki ne. Akwai wannan ɗan nasa Ibrahim Burhanuddin Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Bakr. Sannan Allah ya masa albarka a cikin iyalinsa gabaki ɗaya, Allah ya bashi yaya masu ilimi kuma ƴaƴan da suka bi shi suka yi mai hidima, su kansu malamai ne a duniya, kuma aka ce sun shahara da kyauta kamar yadda babansu ya koya musu kyauta, shi Ibn al-Qayyim ɗin.
idan ka zo magana akan sifofin sa na dabi'a an ce yana da kyakkyawan zamantakewa da san mutane musamman yana san ahlul fadli was salah duk mutumin da yake mai falala ne mai matsayi to zaga ibn al-qayyim an ce yana girmama shi baya wulakanta mutane sam yace ibn al-shisa ibn kasir yace ibn al-qayyim yana ce mutanen da yafi so shi da kansa ya fada kuma yana kamewa kaful adha anil khalq duk abin da zai shiga na harkar cutar da mutane baya shigan sa la yasudu adan wa la yuzihi kuma ba a hada kai da shi a cutar da wani ko a fadi wata mummuna akan wani baya kulli kamar yadda muka fada yana son ilimi yana son rubutu yana son bincike yana son karatu ana fadin wannan ne dan ni da kai mai kokarin koyi da shi ga himma wajen neman na kai bai da sakaci kuma wajen neman abin da zai rike kansa da iyalansa yana ciyar da iyalansa daidai gurgudu yana daukan nauyin su kuma ba a taba ruwaitowa yana maula ba yana bin mutane yana roko baya yi mutum ne wanda yake da jara'a kuma yana da karfi a addini bai da tsoron fadan gaskiya kuma baya jin tsoron kowa inda yazo fadan gaskiya to sai ga kamar bai san ka ba sannan baya jin tsoron zargin mai zargi shi yasa ya gamu da jarrabawa da yawa akai ta daure shi a kurkuku Imam Shawkani yayi bayani akan sai yace tab ai wannan mutum ne sadi'an bil haqqi la yuhabi fihi ahada fasa gaskiya ce da shi baya ganin kwarjinin kowa idan ka duba littafin sa zaka ga babu san zuciya babu kokarin yaban kai shi kawai abin da yake so ya kai ga gaskiya yabtagil wusul ila al-haqqi was-sawab kuma koda gaskiyar ta bayyana a hannun wani sa ne ga tawadu'u shi da kansa yana tawadu'u yana nuna shi ba kowa bane istisgharun nafsi kenan duk ilimin da ake faɗa ibn al-qayyim yana da shi wallahi in yazo kansa sai ce wa mu me muka sani da yawa a cikin littafin sa yana cewa shi fa bai da ilimi yana cewa yana da qillatul bida'a ilimin sa bai kai ya kai ba ba irin mu ba mu da muke cewa ai mu ne mun kai mun isa saboda kana cikin jahilai dole ka ce ka kai ka isa inda ba san ilimi ba haka Allah ya bashi dan kan da kai ga hakuri Allah ya bashi hakuri jarraba wanda akai masa in wani ne mara imani sai ya bar harkar da'awar amma wallahi ya cije ya daure fi zatillah bai girgiza ba bai firgita ba kurkukun nan ana bada labari ya sha wahala kwarai kwarai da gaske amma daga ƙarshe dai shikenan yayi hakuri yayi ta karatun alqur'ani yayi ta tadabburi yayi ta tunani Allah ya masa budi yayi ta samun ƙarin ilimi shi yasa ibn rajab yake faɗa yace fanqalaba bizalika mihnatuhu ila minha jarraba sai ta zama wata kyauta da akai masa wasijinuhu ila khalwatin litta'abbudi wal munajah kurkukun da aka jefa shi sai ya zamanto kawai ya samu wani wuri ne na ganawa da ubangiji ga gudun duniya maganar duniya daman bai santa ba bata damu da bai damu da ita ba kwata kwata kuma cikin littafin sa madarijus salikin wanda yayi ta bayani akan harkar gudun duniya din zuciyarsa masha Allah tabarakallah bata allaka da duniya ba ta allaka ne da son Allah da komawa zuwa ga Allah da ibada da al-inaba da as-sarwatu at-ta'ila zuwa ga ubangiji tabaraka ta'ala bayan wannan na gaya muku cewa ya shahara da sallah da daddare ba sai mun maimaita ba ya gamu da matsaloli da yawa tun kafin a haife shi ma garin da yake kasar da yake akwai matsaloli sosai bidiyoyi sun yi yawa a wannan lokaci abubuwa na firgici da suke koran tauhidi bid'a ta kama gindin zama an samu matsaloli da yawa to amma alhamdulillah da yazo din kuma zamansa a kasar haihuwarsa a kasan ilimin da yake yadawa yayi tasiri a wanda yake din Allah ya ji kansa da rahama shi ma wannan wani babi ne mai zaman kansa an a lokacin da kafin ya zo kristoci sun yi karfi al-ghazw salibi al-haqiq kristoci suka yi nasara da yawa daga cikin garurukan musulmi suka yi ta kwacewa dewa wallahi dewa suka kwace garurukan musulmi aka yi ta yaƙi tsakaninsu da musulmi karni guda biyu na zamani suna ta kashe musulmi suna ta musu illa. Daga baya alhamdulillah Allah madaukin sarki ya kawo lokacin da musulmi za su dan samu karfi kafin a haifi Ibn al-Qayyim da shekara ta 690 kenan. Allah ya bada dama aka samu sarakuna suka zo suka yi ta yaki shimfiɗa ga haihuwarsa. Fasadi kuwa daman masha Allah ba a magana, lokacinsa ya shahara da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe, shi yasa har aka samu lokacin da ya yi ilanin yaƙi ga mawaƙa, ya ce a je a yaƙi duk mawaƙa, yaƙa ba na kashewa ba, a hana su waƙar. Ya yi ta bayanin illolinsu a addini, kaɗe-kaɗe waƙe-waƙe harkar mata, shi ya yi ta rubutu a kan wannan da yawa. Ku je ku duba littafinsa Ighasatul Lafan. Wannan dalili ne ƙarar yake nuna yaduwar bala'i a lokacin zamaninsa. Bidiyoyi kuma da mun ba magana su ma, an samu bidiyoyi da yawa a masallaci a wani Al-Masjidul Umawi da ake fada a Dimashq. Ina lailatul nisfu min sha'ban din nan, in an ce nisfu sha'ban, wai ai bidi'ar da ake ai ta isa, mutane zuwa suke su ta hura wuta a masallaci da fitilu, suna ta bidiyoyi suna kwana suna kiran wani Allah, kuma su suna yin wannan ne wai don neman yarda Allah. Raya wannan dare ake shekara ta 751, irin wani abubuwa sun faru daga baya mutuwar Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama. Wannan bid'ar da ake a wannan masallacin saboda yakin da Ibn al-Qayyim yayi, sai da wannan bid'ar ta kauga baki daya, babu wannan fitilu, babu wannan bid'a. Alhamdulillah malamai suke ta addu'a wa Ibn al-Qayyim suka ce kai da'awarsa ta yi kyau kwarai da gaske, ta yanda yayi yaki wajen kawar da wannan wato siya shirkoki, tabarruki, neman agaji da bishiyoyi da duwatsu, duk ana yi a lokacin sa, kamar yadda Ibn Kathir ya kaito daga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Har lokacin da aka yi shekara ta 704 an yi, lokacin da Ibn Taymiyyah ya tafi wani masallaci da kansa da almajiransa, ya ɗebi masu jifa da duwatsu, ya ce mu je mu rushe wani dutse, wani gunki da ake bautawa, ana zuwa ana ziyartarsa, ana bakanci a jikinsa, ana neman taimako, ana tabarruki da shi, ya ce mu je mu kawar da shi da almajiransu. Kuma haka aka yi suka ta kawarwa. Akwai wato bayanai da ake ta kawowa sukan ɗauki almajiransu su je wurin da ake saƙo suna aikin hizba, duk sun yi Ibn al-Qayyim da Ibn Taymiyyah, musamman wuraren da ake sayar da giya, wuraren da ake caca, da ake shan al-hashish, al-khamr, da kuma haɗuwa da mata da kaɗe-kaɗe da raye-raye da sauransu, duka sun yi ƙoƙari su kawar da su a lokutansu. Abu na ƙarshe dangane ɗaliban ilimi wanda yake so ya koma tarjamar Ibn al-Qayyim, malamai da yawa sun yi tarjamarsa, tarjama mai kyau wanda mutum zai ƙaru sosai ya zubar da hawaye a kan rayuwarsa. Yanzu mun taƙaice ne a gurguje ne saboda lokaci. Akwai al-Imam al-Hafiz al-Zahabi ya yi tarjamarsa, akwai malam almajirinsa as-Safadi, akwai Abul Muhassin al-Husaini almajirinsa Ibn Kathir shi ma ya yi tarjamarsa, da Ibn Rajab shi ma almajirin Ibn al-Qayyim ne, duk sun yi. Akwai masu tsawo, akwai gajejjeru, akwai wanda sun zuba abubuwa sosai waɗanda sun rayu da shi, wasu kuma sun taƙaita. Amma dai aka ce wanda ya fi kowanne ya tsawaita bayani akan tarjamar Ibn al-Qayyim shi ne Imam Safadi almajirinsa ne, da Ibn Rajab shi ma almajirinsa ne. Ana son almajirin malami ya yi tarjamarsa, almajirin malami don shi ya zauna da shi ya san shigensa da ficensa, musamman irin almajiran wancan zamani da suke tare da malamin sosai, kullum harkar karatu sun makala da malamin sosai. Kuma yana da kyau malamai su rinka ba da dama wa almajiransu suna kasancewa kusa da su don su amfana da su yi bayani na alheri a kansu. Duk waɗannan sun yi rubutu sosai akan Ibn al-Qayyim, musamman rayuwarsa ta ilimi. Imam Safadi ya yi bayanai sosai, in an samu littafinsa yana da kyau kwarai da gaske, Allah ya musu rahama. Al-Hafiz Ibn Kathir shi ma haka, shi ma ya yi bayanin ishihadi na Ibn al-Qayyim sosai wajen neman ilimi da taufikin da Allah ya masa da cigaban da Allah ya bashi. haka Imam Zahabi da Abul Mahasin al-Dimashqi shi ma dai yayi, Allah ya musu rahama. Akwai waɗanda suka zo bayan yaransu, bayan zamanin sa. Akwai Ibn Nasiruddin yayi rubutu akan shi, akwai Imam al-Makrizi yayi rubutu akan sa, akwai Ibn Hajar al-Asqalani yayi rubutu akan sa, akwai Ibn Taghri Barji kenan shi ma yayi rubutu akan sa, haka yazo cikin Shajaratul Zahab. Akwai Badru Tale, akwai Tarihul Al-Mukallil, akwai Jilaul Ainain, akwai Munadamatul Al-Atlal, akwai Muktasar Tabaqatul Hanabila, duk akwai bayanan sa a ciki. Akwai Ma'alim wa Alam fi Biladil Arab, akwai Mu'jamul Mu'allifin, wadannan duk rubutu ne akan Ibn al-Qayyim, Allah ya masa rahama da irin kokarinsa na ilimi. Akwai littafai masu kyau na malaman wannan zamani. Bukur Abu Zaid, babban malami a kasar Saudiya, yana da littafi mai kyau mai suna Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Hayatuhu wa Atharuhu. Littafin yana nan a kasuwa, ana sayar da shi kwarai da gaske. Akwai littafin Ibn al-Qayyim wa Mawqifuhu min at-Takfir al-Islami na babban malami Dr. Iwadalla Hijazi, wadda thesis ne na PhD yayi akai. Akwai Ibn al-Qayyim min asarihi al-ilmiyya na Ahmad Mahir Muhammad al-Baqari. Akwai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya asruhu wa manhajuhu wa ara'uhu fi al-fiqh wa al-aqa'id wa al-tasawwuf na Dr. Abdul Azim Abdul Salam Sharafuddin, wanda littafin shi ma an buga shi. Akwai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya juhuduhu fi ad-darsi al-lughawi na Dr. Tahir Sulaiman Hamuda, shi ma rubu an buga shi a Iskandariya. Akwai Ibn al-Qayyim wa hasuhu al-balaghi fi tafsir al-Qur'an, ko wa hasuhu al-balaghi fi tafsir al-Qur'an na Dr. Abdul Fattah Lashi, shi ma an buga shi. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya wa juhuduhu fi ad-difa'i an aqidati as-salaf na Dr. Abdullah Muhammad Jarun Nabi, littafi ne shi ma mai kyau. Akwai al-fikru at-tarbawi inda Ibn al-Qayyim na Dr. Hassan Ali al-Hijazi. Akwai manhaj Ibn al-Qayyim fi at-tafsir na Muhammad Ahmad as-Sambati kai, shi ma duk an buga shi. Duk waɗannan littafai ne kaɗan daga cikin littafan da zamu yi amfani a kan tarjuma wannan bayan Allah. Allah muke roƙo tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da koyi da waɗannan bayan Allah na ƙwarai, kuma wannan littafi nasa zamu karanta, Allah ya sa muna da rabon amfani a ciki wajen ibadarsa da tsoron Allahsa da kusancinsa daga Ubangiji da gudun duniyarsa. Allah ya bamu ikon amfanuwa, Allah kuma ya ji kansu da rahama, yasa aljanna ce makomarsu. Mu ma Allah ya ji kanmu, ya ji kan malamanmu, ya ji kan magabatanmu. Allah ya bamu ikon aiki da duk abin da za mu ji a cikin wannan littafi mai albarka. Wa bihadhal qadri kifaya, wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenan wannan sati insha Allah za mu fara farkon littafin kenan da yardar Ubangiji insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau ma dai ba tambayoyi saboda lokaci ya kure insha Allah, sai wani sati insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.